rayuwa. Shirin namu na yau ba za mu kasa a gwiwa ba, za mu daura daga inda muka dakata a shirin mu da ya gabata. A wata tattaunawa da muke yi da Jabir Mustafa Sambo, dalibi dake karatun degree na biyu a Scotland dake kasar Burtaniya. Ya muna bayanai da dama da kuma hanyoyi da yake ganin ya kamata matasa su bi don cin gajiyar rayuwarsu.
To sai naji ana maganar a akwai majalisar ɗinkin duniya, wuraren da zaka iya zuwa ka bada shawara, zaka ci matsayin da zaka iya zuwa ka bada shawara wanda za a yi amfani da ita a canza yanayin rayuwar wasu da sauransu. To yana ɗaya daga cikin abin da ya ja hankali na a lokacin. Daga baya kuma na karkata kan abin da ya shafi aikin jarida ɗin. Babban ƙudurina kuma shine saboda ina tunanin in samu damar faɗa, in zama kamar tsakiya a tsakanin shugabanni da kuma al'umma. Saboda aikin jarida na fahimci aiki ne da zaka iya kawo canji ga rayuwar al'umma. Kamar yadda duniya take tafiya yanzu, zaka samu cewa akwai abubuwa kamar cin hanci da rashawa. A matsayinka na ɗan jarida zaka iya samun damar fito da abubuwan da suke ɓoye na ɗaya kenan. Sannan akwai kuma wani fanni da nake da sha'awa da shi sosai, kamar abin da ya shafi development for communication, wanda shi ma a nan duk suna yana cikin abubuwan da nake karatu, wanda kana yi amfani da shi ka shiga lungu da saƙo domin ganin ka binciko abubuwan da ke faruwa ga mutanen karkara kuma ka fito da shi fili. To gaskiya ni ina ganin da yawa wasu tunanin su ya karkata wurin su ga cewa sun yi kuɗi, ni kuma dai gaskiya ba shi bane. Ni na fi ganin mai da hankali kan abin da zai iya taimakon al'umma da yawa.
To wani hanya kake ganin ya kamata a ce matasa musamman a gida Najeriya za su bi don su ma su zama mutanen da za su iya ba da gudunmawa ba wai a Najeriya kaɗai ba amma duniya baki ɗaya?
To hanyoyin suna da yawa. Ni ina ganin kamar akwai buƙatar mu canza tunaninmu, kamar ya kamata gwamnatocinmu a makarantu su fito da wasu hanyoyin da za su sanar da ɗalibai cewa a'a wannan akwai darussan da suke da muhimmanci sosai. Saboda ni a gani na kamar ba a cika ba wasu darussan muhimmanci ba bisa da wasu. Kaga kamar yanzu maganar turanci ko lissafi, zaka ga so da yawa akwai yaren da suna iya yin wasu abubuwa amma kuma zaka ga an fi mai da ƙarfi da wa'annan darussan. Shi yasa sai wani yake wasu suke ganin idan ba mai da hankali gare su ba kamar ba za su iya zama wani abu ba. Akwai kuma buƙatar wayar mu matasa da kai gwamnati. So da yawa gaskiya za ka ga cewa ana barin matasa baya, ba ka ganin yawanci wasu ba su ma ɗauka matashi yana da wata rawa da yake iya takawa ba idan ba ƙila lokacin siyasa ba. Za ka ga wasu an mai da su an banga siyasa, ba a ma damu da ko suna karatu ko ba su yi ba. So ina ganin akwai buƙatar kawo canji da ita gwamnati ta fito da shiraruwa daban-daban da za su wayar ma matasa da ke kan cewa ga fa abin da ya kamata su yi wanda zai amfane su. Sannan kuma abin nan ya kamata ya fara daga makarantu kafin ƙananan makarantu kafin a kawo wannan manyan makarantun. Kamar yadda na faɗa maka, a fito da a sanar da su muhimmancin karatun darussa daban-daban. Saboda gaskiya na ɗaya daga cikin abubuwan da mu yawancinmu ba mu samu ba. Kaɗan daga cikinmu ne suka fahimci cewa akwai buƙatar su yi building kariya ɗinsu tun daga secondary school, kawo jami'a, kawo inda ake yanzu. So da akwai waɗanda ba su samu wannan guidance ɗin ba, shi yasa abubuwa gaskiya ba su tafiya yanda ya kamata.